Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 18 ga watan Afrilu na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya sun yi korafi akan yadda wasu 'yan kwangila suka watsar da wasu ayyuka ko kwangiloli a ƙasar, amma kuma gashi yanzu an kammala aikin tashar jiragen sama da ke birnin tarayya Abuja. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku. Shin a ganinku me yasa wasu ayyuka da aka yi ko kuma ake yi a Najeriya ba a gama su cikin lokaci, ganin yadda aka kammala aikin tashar jiragen sama da ke Abuja? Sai a kira a bayyana ra'ayi. A kira lambar 202-205-6555. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Jamhuriyar Nijar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Mataimakin shugaban ƙasa Amurka Mike Pence ya faɗa yau Talata cewa akwai buƙatar ƙasashen duniya da su yi amfani da hanyar diplomasiya da kuma tursasawa ta fannin tattalin arziki domin tilastawa ƙasar Koriya ta Arewa ta jingina shirinta na makamin nukiliya. Pence yana magana ne sa'in da ya kai ziyara a ƙasar Japan, yana cewa Amurka ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba har sai ta tabbatar cewa ƙasar ta Koriya ta Arewa ta jingina wannan shiri nata, don haka tana da zaɓi da daman yin hakan. Mataimakin shugaban ƙasar ya ba da misali da ƙoƙarin da ƙasashen duniya suka yi na ganin an tattauna da ƙasar ta Koriya ta Arewa akan wannan makami nata na nukiliya, ciki ko hadda na baya-bayan nan wanda ya haɗa da gaggan ƙasashen nan shidda da suka tattauna da ita. Amma tattaunawar ta watsi a shekarar 2009, yana cewa duk lokacin da aka kulla wata yarjejeniya kan wannan batu sai Koriya ta Arewa ta sa kafa ta yi fitali da shi tare da har zuwa ƙasashen. Pence ya jaddada cewa lokacin yin shiru ya wuce, don haka lokacin tattaunawa ne yanzu tsakanin Amurka, Japan, Koriya ta Kudu da China domin wato matsawa Koriya ta Arewa lamba da kuma mai da ita saniyar ware. Prime Minister Britania ta faɗa yau Talata cewa za ta nemi zaɓe da wuri ranar 8 ga watan Yuni, sati uku da kaddamar da shirye-shiryen ficewar Birtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai. Me ta ce sai ga 'yan adawa na barazana cewa za su kawo shirin cikas, haka kuma majalisar dokokin ƙasar ta gaza haɗa kai a matsayin ƙasa ɗaya. Ta ce rashin haɗin kai a majalisar dokokin ƙasar zai haifar da rashin samun nasara a shirin na Birtaniya ficewa daga cikin ƙungiyar tarayyar Turan, wanda hakan na iya janyo wa ƙasar rashin tabbas da kuma rashin zaman lafiya. Don haka ana buƙatar gudanar da zaɓen ƙasa kuma yanzu ake buƙatarsa, in ji me. Wajibi ne majalisar wakilai ta ba da tabbacin kiran da ake yi na gudanar da zaɓuɓɓuka a ƙasar. Jeremy Corbyn, wanda shi ne shugaban 'yan adawa na jam'iyyar Labour, ya yi maraba da bayanin da me ta yi, yana cewa samar da zaɓen cikin gaggawa zai bai wa 'yan ƙasar ta Birtaniya damar zaɓar gwamnatin da za ta sa buƙatun jama'ar ta farko. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya taya shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan murnar nasarar da ya samu a zaben raba gardamar da aka gudanar a ƙasar, wanda ya nasara da 'yar tazara da bai takara ya karya ba, wanda kuma wannan shi ne ya samar wa ƙasar da tsarin shugaba mai cikakken iko saɓanin tsarin da suke bi yanzu nan. Majiya daga fadar White House ta ce shugabannin biyu sun tattauna ta wayan tarho, wanda a cikin abin da suka yi magana a kai har da ganin an ɗauki mataki a kan shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad game da harin na kwana-kwanan nan na makami mai guba a yakin da ake yi da ISIS. Suka ce akwai buƙatar ganin an samu haɗin kai a kan ƙungiyar da take amfani da ta'addanci domin biyan buƙatun kanta. Sai dai masu adawa da shugaba Erdogan suna buƙatar ganin an sake jefa ƙuri'ar da aka jefa ranar Lahadi da ta gabata, zaɓen da masu ido daga ƙasashen duniya suka bayyana tabbacin adalcinsa da suka ce ba a gudanar da zaɓen cikin yanayin walwala da 'yanci ba. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis yanzu haka yana kasar Saudi Arabia a ziyararsa ta farko a kasashen gabas ta tsakiya da kuma kasashen gabacin Afirka domin tattauna rawar da Amurka za ta taka akan harkokin tsaro a waɗannan yankunan. Da yake magana da manema labarai salin da yake kan hanyarsa ta zuwa Riyadh babban birnin kasar Saudi Arabia, Mattis ya bayyana rikicin da ke addabar makwabciyar Saudi Arabia Yemen gaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya domin ganin an cimma maslaha akan wannan matsalar yaƙi da ya gurgunta kasar. Yaƙin da ke addabar kasar ta Yemen har kullum ana kallonsa ne a matsayin yaƙi ne tsakanin Iran da Saudi Arabia, amma ana fakewa ne da guzuma domin harbin karsana. Yanzu dai jami'an Amurka sun nuna alamar bayyana sha'awar shugaban Amurka Donald Trump na ganin an inganta dangantaka da Saudi wadda take marawa yakin da ake yi da yan Houthi da ke samun goyon bayan Iran.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, da farko za mu fara da Najeriya. Gwamnatoci dai a matakai daban-daban a ƙasar na ba da kwangiloli da dama, amma daga bisani sai a yi watsi da su ko a yi ta jan ƙafa wajen kammala su. Abinda a halin yanzu ke jan hankalin 'yan Najeriya. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kaina ya aiko mana.
Abinda a bayan nan ya fi jan hankalin 'yan Najeriya shine kwangilar gyaran filin jirgin saman Abuja da aka kare kafin lokacin da makaɗibar masa ya yi. Malam Garba Shehu shine kakakin fadar shugaban Najeriya.
To, na farko dai kowa yana sanar da muhimmancin filin jirgin sama na Abuja a siyasa da tattalin arziki na Najeriya. Ba abu ne da za a yi wasa da shi ba. Gwamnati kuma ba ta yadda an rufe filin jirgin nan an fara aiki ba. Sai ta ajiye kuɗin nan gabaki ɗaya wuri na gugar wuri. Biyan 5 da ɗan wani abu da aka ce za a yi aikin nan aka ajiye shi.
Alhaji Mutari Yarima Sarkin Babarawa ya ce yana da ƙorafi.
Kaga kungiyoyi da yawa yanzu a ƙasar nan wanda na farko an ba da ayyukansu amma har yanzu ba a yi su ba, sai dai a ce gobe wannan wai ba a sace kuɗi ba a nan, ba a sace kuɗi a nan ba. Kungiyoyi da yawa yanzu misali ka kawo misali da maganar kungiyoyin jirgin ƙasa daga Guru zai taso ya zo Lagos, daga Lagos zai taso ya zo shi ya zo Kano. Kaga har yanzu waɗannan abubuwan har yanzu akwai problem na maganar kungiyoyin, ba a yin su ba a kuma maganar su, sai dai kullun a faɗa wa talakar Najeriya a ce masa wai za a yi. Amma yanzu ga nan aikin jirgin sama da yake su ne ya su an gama a sati 6. Ai, dukansu waɗanda suke hawa jirgin ne da ya ɗauko ya ɗauke su ne mafi yawanci suke hawa jirgin sama. Kan Najeriya shi ne wani irin amfana yake da shi.
To, sai dai kuma Abdulmajid Ɗanbarki Komanda ya ce ba haka batun yake ba.
Mu dai kamar a gwamnatin talakawa wacce take ƙarƙashin mai girma shugaba Muhammadu Buhari, dukkan abin da kan taɓa mu kammala shi ba, to sai dai in an gamu da matsala ta fi. Idan kuma kai gane wannan gyaran iyakoki, ai, gyaran iyakoki dole ta zama emergency. Jiragen ƙasa da ƙasa na duniya suke sauka, kuma ya wajibi ne a matsayin shugaban ƙasa dole idan cewa an buɗe wannan iyakoki domin jama'a su ci gaba da zirga-zirga don a samu kwanciyar hankalin al'umma.
Akwai sauran kwangiloli a cikin ƙasa da dama waɗanda kai tsaye suke da alaƙa da rayuwar talaka, kamar ba a damu da su ba, amma wannan da ke ana ganin ya shafi manya ne sai gashi an yi gaggawa an gama cikin ɗan ƙanƙanin lokaci.
Hakan akwai kamfaninnika da suke jan ƙasa wajen aikin su, akwai kuma wani aikin fa ba a kwanta wuri za a gama shi ba saboda yanayin aikin.
A ɗaya ɓangaren kuma Sabo Imamu Gashiwa na mai cewa
akwai abubuwa wanda suka fi gyaran filin jirgin sama muhimmanci, musamman gyaran hanyoyi wanda suka jima aka sa su a bajet ɗin gyara aka kasa, musamman gyaran hanyar Niger nan zuwa Dikko Junction kusa da Abuja, hanyar Lakwaja zuwa Abuja, hanyar Kano zuwa Maiduguri wanda sun jima aka fidda kuɗaɗe iri-iri PDP ba a yi ba. Wannan gwamnati tamu da ta zo ta neman canji mun ɗauka za a so mu yi su ba a yi su ba, aka zo aka gyara filayen jirgin sama. To, kaga wannan ya nuna an fifita buƙatun 'yan sirari wato masu wadata akan buƙatu na talakawa.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina kaina. Yau muna son mu je shin a ganin ku me yasa wasu ayyuka da aka yi ko ake yi a Najeriya ba a kammala su a cikin lokaci, ganin yadda aka kammala aikin tashar jiragen sama da ke birnin tarayya Abuja. Sai a kira a bayyana ra'ayi, amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan waƙar.
Ba ku ishara ke yi ma wani yayi gida ya yi moton, ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu, duka Allah na ƙaunanku. wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma, riguna sun kai goma, sannan wani bada silifas, duka Allah na ƙaunanku. Wani yana da ɗaki nasa, ya yi gado ya ƙare, ya yi mataran ya sanya, kuma ya yi katifa nasa, ga rediyo ba canja, ga ku kafet fa a ɗaki, har da kujeri nasa, sannan wani ba shi da ke so, abuduka Allah na ƙauna ku.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To, mun samu kira na farko daga Kaduna.
Eh.
Ab daga Jega.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Jega? Assalamu alaikum, malami na Jega, ko kana tare da mu? To, ga dukan alamun layin malami daga Jega ya goce, masu sauraro. Muna da sauran lokaci yanzu ma muka bude layukan mu sai a kira a bayyana ra'ayi. Yau muna son mu ji ne shin a ganinku me yasa wasu ayyuka da aka yi a Najeriya ko kuma ake kan yin su ba a gama su a cikin lokaci. Amma kuma sai gashi yanzu an kammala aikin tashar jiragen sama da ke birnin tarayya Abuja. Mun samu kira daga Damaturu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Maryam Dauda kina magana daga shugaban kungiyar muryar talakar jihar Yobe, Salabakoro, Sabon Fegi, daga nan garin Damatur jihar Yobe a tarayyar Najeriya.
Malam Sala, kana lafiya? Menene ra'ayinka?
To, ra'ayina dai na farko, kamar yadda aka fara aikin wannan jirgin sama a dan lokacin da aka ba su kuma suka kammala wannan sun cika alƙawarin su, kuma da haka dama Najeriya za ta ci gaba. Irin akasin da ake samu a baya shine ana samun gazawa ne daga gwamnatin da ta shude. Idan aka tashi aka ba mu mutum aiki, ba za a zuba ido a sa ido a ga lalle lalle aikin nan ya tafiyar da shi mai kyau ba, kuma ya kare akan lokaci. Yanzu kin ga wannan aikin jirgin sama da aka tashin jirgin sama da aka gama na garin Abuja, to wannan zai sa koda wata jiha in za ta sake gina nata filin jirgin sama, za ta yi koyi da wannan, kai har ma wata kasa za ta yi. Saboda haka wannan abin alfahari ne, muna farin ciki Allah ya sa kasar mu Najeriya ta ci gaba da irin wannan a tashin lafiya. Daga Salabakoro, Sabon Fegi, daga Damatur jihar Yobe.
To, Malam Sala, mun gode. Yanzu kuma bari mu je Gombe. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Gombe? To, ga dukan alamu ma layin malami ko malama daga Gombe ya goce. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mun samu wani kira daga Ibadan.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Ibadan?
Alhaji Rabi'u Abdullahi, dandi mai daga Ibadan, jihar Oyo, Najeriya.
To, Alhaji Rabi'u, muna jin ka.
Wato, wannan abubuwan da ke faruwa, gwamnatin baya ba ta kulawa da aikin, kuma cin hanci a wurinta ya yi yawa. Duk wanda za a ba aikin sai an yi kashe mu raba. To, wanda duk ya san ko an yi haka da shi, to lallai ne zai yi abin da ya ga dama. To, amma wannan gwamnati mu talakawa mun san inda ta nuna. Mun san kuma abin da ake ciki, keke da keke ne, ko ka yi ko ka bari, shi mai aikin ba zai yarda ba. Salamu alaikum, na gode.
To, Alhaji Rabi'u kenan daga Ibadan, mu ma mun gode da ra'ayinka. Mun samu wani kira daga Mubi. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Mubi? To, shi ma dai malami daga Mubi, ga dukan alamun layin shi ya goce, amma muna da sauran lokaci, sai a kira a bayyana mana ra'ayi. Yau muna son mu ji ne shin a ganin ku me ya sanya wasu ayyuka da aka yi ko ake kan yi a Najeriya ba a kammala su a cikin lokaci. Mun samu wani kira daga Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna.
To Mala Ibrahim, mene ne ra'ayinka?
Ra'ayina shine gaskiya ina ganin da can da ake ba da kwangiloli ba a cika bin tsari da kuma doka ba. Na farko dai kawai akan sa siyasa ne a dauko wanda ma bai san aikin ba, a ce an ba ga kwangila akan wani bangare daban. Kuma ana samun matsala wajen biyan kuɗi, a ce dan kwangila na buƙatar kuɗi ba kuma kuɗin da zai aiki, dole wannan aikin ya tsaya. Kuma da rashin sa ido ma na jama'a, za a ce an ba da kwana goma amma sai gaba ba ma wanda ya san wannan aikin. To kiranmu dai kada ya kasance filin jirgi ne kaɗai za a dinga cika mai alƙawari. Akwai sauran ayyuka da za a yi ma talaka, su ma a yi su a iya lokacin da aka ƙayyade za a yi, kuma a yi su da inganci. Nagode.
To Mallam Ibrahim Alaran Mamuma, mun gode. Yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja. Salamu alaikum, da wa muke magana daga birnin tarayya Abuja? To layin malami shi ma daga Abuja ya goce. Mun samu wani kira amma daga Kaltungo.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalamu, da wa muke magana daga Kaltungo?
Kuna waya da Big Joe ne, yaro ne.
To malam Big Joe, muna jin ka. Na
karbar kumar Kaltungo.
Menene ra'ayinka?
To gaskiya ra'ayina kan gaskiya, ko rashin tsoron Allah ne shine gaskiya abin da yake faruwa.
Me yasa ka ce haka? Don
eto gaskiya akwai rashin imani, kuma bayan haka yawancin mutanen an ba su sai abin duniya yayi gaba.
Kamar an ba su kwangilar kenan.
A'a, to amina da na fahimta da gane mun ba.
Eh.
Sun ga Turawa suna son record abin ci gaba rayuwa, saboda nan gaba a nuna ce wane ne yayi kaza, wane yayi kaza. Babban muhimmancin abin da nake ganewa ko da shin tsoron Ubangiji, kuma mun sa abin duniya ya tsare. To na biyun kuma shine ba ma son mu yi abin da damu bar mu na bayan mu, wani za su yi koyi da shi ya taimake mu a wannan kasa.
To Big Joe daga Kaltungo, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Benue.
Hello, me magana dan tsoho dan malam Bako na malam Anas.
To dan tsoho kace malam?
Na malam Bako Anas, makurdi.
To muna jin ka, menene ra'ayinka?
To ra'ayina game da abubuwan da ke faruwa, musamman game da kwangiloli da ake bayarwa na gwamnatin tarayya ko kuma na jihohi.
Kwarai.
To ana samun rubabbun shugabanni ne da kuma rubabbun wani siyasa, waɗannan mutanen ba wai suna neman su gyara kasashensu ba ne, a'a sai dai kawai a ba su rashawa da cin hanci. Saboda haka mu a gaskiya Baba Buhari a wannan zamani nashi shi ne yau shekara na 60 da wani abu a duniya. Don na tabbatar muku, ni ban taɓa ganin abun da ya faru irin na banan nan ba. Allah ya saka wa Baba Buhari da gwamnatin APC.
To mun gode dan tsoho da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Adamawa.
Hello.
Hello, da wa muke magana daga Adamawa?
Alhaji Ali ne daga karamar hukumar Ganya jihar Adamawa.
To Alhaji Ali, muna jin ka.
To ina fata yadda aka yi sauri aka gama kwana Abuja. To shugabanninmu su iya sani akwai sauran ayyuka, hanyoyin mota da hanyoyin jirgin ƙasa. Don Allah yadda suka kammala aikin airport na Abuja, su yi hamdari don Allah su share mana hawayenmu game da hanyoyin mu na Najeriya da na jiragen ƙasa.
To Alhaji Ali daga Adamawa, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je jihar Neja.
Kuna magana da Ibrahim ne yake hula a Kimba mai godiya.
To Mallam Ibrahim, muna jin ka.
To gaskiya mu abin da muke so ga shugabannin namu, dan Allah sai tsoron Allah, dan saboda ka duba hanya abin ta kama daga Jaba har ya kai ka arewacin Najeriya, ba ta da kyau. Ko sai ka ji an ce an ba da kwangila ba a gyara ba, sai ka ji an ce an ba da kwangila ba a gyara ba. Ka abin da gude muke so gare mu talaka su ji tsoron Allah su gyara. iya ra'ayina kenan sannan wannan ma hanya ta mun ta mai gode abin da kama daga kanye zuwa ita ma ta maka mana da ta
to Ibrahim mai wankin hula daga Neja mun gode yanzu kuma bari mu je Gombe
salama
wa alaikum assalam sai dai kuma kash layin kamalami daga Gombe ya goce da mun so mu ji abin da zaka ce kuma ma dai gashi yanzu haka lokaci ya daga mana hannu dan haka za mu dakata anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon manan yana cewa karfe 4:50 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
a takaice
Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Niger inda karshen makon da ya gabata aka zo karshen zagaye na kusa da kwata final na wasannin kwallon kafa na kofin wannan kasar kuma club din Jangwarzo na Maradi ya samu damar kai zagaye na gaba haka zalika da club din GS Kosam na birnin Tawa manan ba da juma'a bane kungiyar kwallon kafa ta jamhuriyar Niger Fini Foot za ta fitar da jadawalin na wasannin da za su wakana a ta final na kwallon kafa na jamhuriyar Niger idan muka dubi sauran wasannin a nahiyar Afrika a kasar Indonesia din kasar Ghana na Michael Essien wanda ya zama buga ma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta kasar Ingila yana huskantar matsalolin cigaba da wasa a club din sa na Persib Bandung da daga cikin manyan kungiyoyin kwallon kafa na kasar kuma cewar hukumar da ke kula da sha'anin wasanni ta kasar cewa da Agence des Sports Professionnels wadda take kungiya ce ta gwamnati ta ce Michael Essien din dan kasar Ghana bai da cikakkun takardun da ke bashi damar bugawa a wasannin kwallon kafa na kasar ta Indonesia. Shi ko Mohamed Cisse ko dan kasar Mali shi ma ya samu saka hannu a wata kungiya ta kwallon kafa mai suna Mitra Kukar. Wasannin kwallon kafa na Champions League na kwallon kafa na kasashen Turai a yau ne da tafsawar Real Madrid da Bayern Munich kungiyoyin da a mako guda da ya gabata sun tashi 1-2 a nasarar da Real Madrid ta samu a kasar ta Jamus. Ita ma kungiyar Leicester wadda ta kasance zakara ba zato ba tsammani a shekarar da ta gabata a wasannin ta mola na kasar Birtaniya a yau ne take goga da Atletico Madrid ta kasar Spain bayan da kungiyoyin biyu a fafatar da suka yi a kasar Spain a mako ɗaya da ya gabata Leicester din ta sha kashi ɗaya da banza kuma ɗan wasar na Leicester sun sha alwashin jirkice kungiyar ta Atletico Madrid a ranar yau Haruna Mamamba na birnin Kwanni sashen Hausa na Murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai sharhin muryan Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Hukumar Raya Kasashe Masu Tasowa ta Amurka da ake cewa USAID a taƙaice a wannan watan ta bada sanarwar wani sabon taimako ga hukumar zaɓe na ƙasar Cambodia domin gudanar da zaɓuɓɓuka na ƙasar na shekarar 2017 da 2018. Gudunmuwar dala miliyan 1,800 da za a bayar cikin shekaru biyu ga hukumar kula da zaɓe na ƙasar ta Cambodia zai taimaka wajen wayar da kaunan masu zaɓe da ƙarfa ƙudurin warware ƙorafe-ƙorafen rikicin zaɓen ƙasar. Tallafin ɗori ne ga taimakon baya da hukumar USAID ta baiwa ƙasar Cambodia domin tantance harkokin zaɓe a cikin gida da horar da ma'aikata akan gudanar da zaɓe da ilmantar da jama'a akan mahimmancin yin rajistan zaɓe. Gudunmuwar zai kuma taimaka wa hukumar wajen gudanar da ayyukanta na zaɓe kamar yadda ya kamata. Da yin garan bawul ga tsarin zaɓe da za a gudanar a shekara ta 2017 da 2018. Tsohon shugaban Amurka marigayi John F. Kennedy ya ƙirƙiro hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID a shekarar 1961 a matsayin hukumar da za ta jagoranci taimakon gwamnatin Amurka ga ƙasashen waje. Daga shekarar 1992 Amurka ta kashe kimanin dala miliyan 1,000 wajen harkokin raya ƙasar Cambodia. Gidauniyar taimakawa zaɓe na ƙasa da ƙasa na agazawa wajen tabbatar da ƴancin ƴan ƙasa wajen ganin cewa su ma an dama da su a cikin sahihan zabuka. Kasancewar hukumar USAID mai cin gashin kanta ya bada damar ƙarfafa harkokin zabe domin tabbatar da ingancin su. Tun shekarar 1987 gidauniyar taimakawa harkokin zabe ta yi aiki a ƙasashe fiye da 145 kawo yanzu domin cimma nasarar demokradiyya. Shiga cikin harkokin zabe shine ginshikin wanzar da demokradiyya mai ɗorewa, inji jakadar Amurka a ƙasar Cambodia William Hyde ya ce Amurka tana ɗokin yin aiki da hukumar zaben ƙasar Cambodia da kuma ƙungiyoyin siyasa domin inganta demokradiyya a ƙasar ta Cambodia. Sharhin muryar Amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, yanzu kuma ga wannan saƙon.
Muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau, kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu. A saboda haka ga Profesan kiwon lafiya na Balarabe Sani Garko.
To hanyoyin da za a kare wannan annoba, a kare mutane daga kamuwa daga shi ne: na farko wanke hannuwa da kuma tsafta. Duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga banɗaki ko kuma wataƙila ya cakuɗu da dabbobi, to dole ya wanke hannun shi ƙwarai da gaske. Sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi sosai da sabulu, sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannun. Na biyu shi ne ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama nan nashi ne, kar ya haɗa ya ci in ya ɗan gutsura ya ba wani. Wannan yana da muhimmanci a koya ma yara. Na uku shi ne ana so mutum ya zama da cewa jikinsa garko, jikinsa na da ƙarfi, sai samun wasu motsa jiki isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba. Sannan kuma ya rika cin abinci wadatacce da ƴaƴan itace da su ganye, da kuma wataƙila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima ƙara ci ba. Ana so kuma mutum ya zama da cewa in zai atishawa ko zai tari ya rufe bakinsa wataƙila ko da ɗan tawul ko ɗan hankici, saboda kar wanda suke kusa da shi shaƙi abin da ya tari. To ina jin aka bi waɗannan abubuwan insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta. Wanda kuma suke da yara, akwai allura rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan ciwon sankarau. Allah ya sa mu dace.
Madalla, yanzu kuma ga Ladan ya dawo da labarai amma a takaice.
Mataimakin shugaban ƙasa Amurka Mike Pence ya faɗa yau Talata cewa akwai buƙatar ƙasashen duniya da su yi amfani da hanyar diplomasiyya da kuma tursasawa ta fannin tattalin arziki domin tilasta ƙasar Koriya ta Arewa ta jingina shirinta na makamin nukiliya. Pence yana magana ne sa'in da ya kai ziyara a ƙasar Japan, yana cewa Amurka ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba har sai ta tabbatar cewa ƙasar ta Koriya ta Arewa ta jingina wannan shiri nata, don tana da zaɓi da dama na yin hakan. Prime Minister Birtaniya ta faɗa yau Talata cewa za ta nemi zaɓe da wuri ranar 8 ga watan Yuni, sati uku da ƙaddamar da shirye-shiryen ficewar Birtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai. May ta ce sai ga 'yan adawa na barazana cewa za su kawo shirin cikas, haka kuma majalisar dokokin ƙasar za ta gaza haɗa kai a matsayin ƙasa ɗaya.
A nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe Allah kai mu za ku ji abokan aiki maɗauki da wani sabon shirin. A madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Saida Hamdon da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyan mu Mr. Cedric Franklin, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.